Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da ranar Alhamis 26 ga watan Afrilun shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hafsat dan mai soro da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
An fara shirye-shiryen karshe na taron koli mai dimbin tarihi tsakanin shugabannin Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana a jiya Laraba cewa yana da yakinin shugaba Trump zai janye Amurka daga cikin yarjejeniyar makaman nukiliya ta Iran, wacce ta dakatar da su daga kera makaman nukiliya. Tsohon shugaban ma'aikatar kare muhallin Amurka Scott Pruitt zai fuskanci tambayoyi daga majalisa a yau Alhamis.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyara aiki jihar Bauchi, sai dai wasu ƴan adawa na cewa
babu abin da aka yi a jihar Bauchi, sai dai abubuwan da aka samu muhimmai wanda aka yi su lokacin tatari, lokacin gwamnonin sojoji, lokacin gwamnatin Ahmed Ma'azu da Malam Isa, su ne aka samu ake musu fenti.
Masu ruwa da tsaki a yankin Doma na jihar Nasarawa sun fara gudanar da zaman tattaunawa don samar da maslaha biyo bayan kashe-kashe da ya faru a yankin.
Shawarar da mu gudanar muka dauka a yankin Doma, musamman ga iyakan mu duka, shine muna son kowane manomi ya koma bakin gonarsa ya yi aiki ba tare da tsoro ko abin da zai shutar da shi.
Kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis Jummai'a Alhaji ta kawo mana shirin sai bango ya zage, sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email, amma duk waɗannan sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Fara shirye-shiryen ƙarshe na taron koli mai dimbin tarihi tsakanin shugabannin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Da safe, shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai tsallaka iyakar da sojoji suka yi, wacce ta raba ƙasashen Koriyan biyu a ƙauyen Panmunjom, wuri mai tarihi inda aka yi yarjejeniyar tsagaita wuta kan yakin da ƙasashen biyu suke yi a shekarar 1953. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai same shi a bangaren Koriya ta Kudu. Wannan zai kasance taron koli na uku tsakanin lardunan Koriya, amma zai kasance karo na farko da shugaban mulkin kwamnisancin Koriya ta Arewa zai shiga yankin demokradiyya na Kudu. An gudanar da tarukan na shekarun 2000 da 2007 a Koriya ta Arewa. Kim zai yi tafiyar da tawagar wakilai, wacce ta kunshi ƴar uwarsa Kim Yo-jong, wacce ta jagoranci tawagar Koriya ta Arewa a gasar wasannin hunturu da aka yi a Koriya ta Kudu, da Kim Yong-nam, wanda shine shugaban ƙasar marar iko, sai kuma Kim Yong-chol, wanda shine tsohon shugaban hukumar binciken asirin sojojin ƙasar, wanda Koriya ta Kudu ta dora wa alhakin nitsewar wani jirgin ruwanta mai suna Cheonan a shekarar 2010. Babu tabbacin matar Kim Jong-un za ta kasance a cikin tawagar. A baya-bayan nan ne ta bi mijin nata a wata ziyara da ya kai wa shugaban ƙasar China Xi Jinping a birnin Beijing. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya bayyana a jiya Laraba cewa yana da yakinin cewa shugaban Amurka Donald Trump zai janye Amurka daga cikin yarjejeniyar makaman nukiliya ta Iran, wacce ta dakatar da su daga kera makaman na nukiliya. Da aka tambaye shi ko matakin zai nuna gazawar shi, sai ya ce ba yana kokarin shawo kan Trump ya yi watsi da alƙawuran yakin neman zaɓe da ya yi bane, sai dai ya bada tabbacin tasirin yarjejeniyar. A safiyar jiya Laraba ne Macron ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin Amurka da su tabbatar da cewa Amurka ba ta yi watsi da yarjejeniyar nukiliyar Iran ba. Shugaba Donald Trump zai tsaida shawarar hukunci a wata mai zuwa kan sabunta dage takunkumin da aka yi wa Iran. An tsaida yarjejeniyar dage takunkumin a kan Tehran ne, ita kuma ta jingine ayyukanta na nukiliya. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban ma'aikatar kare muhallin Amerika Scott Peart zai fuskanci tambayoyi daga majalisa a yau Alhamis bisa zargin almubazzaranci da saba taba ka'idar aiki a lokacin da yake bakin aiki. Peart zai bayyana gaban kwamitoci biyu na majalisar wakilai domin yin bayani kan kasafin kuɗin ma'aikatar. Sai dai ɗan majalisar dokoki za su tambaye shi akan yadda ya kashe kuɗi kan tafiye-tafiyen da yayi a jirgin sama a kujerun kawa da jami'an tsaron shi da kuma ɗakin da ya kama haya a Washington. Ofishin lissafin kudaden gwamnati ya bayyana a farkon watan nan cewa ma'aikatar ta saba wa doka a lokacin da ta amince da gina ɗaki na zunzurutun kuɗi har dalar Amurka 43,000 wanda yake hana fitar sauti domin amfanin Peart ɗin. Amma ma'aikatar ta kare hakan har ta ce ya zama lallai domin kare Peart daga barazanar jama'a tare da yin ayyukan sirri. Waɗansu 'yan majalisa 'yan jam'iyyar Republican sun shiga cikin 'yan jam'iyyar Democrat domin kira ga gwamnati da ta binciki Peart. Wata babbar kotu a ƙasar Pakistan ta tsige ministan harkokin wajen ƙasar, ta kuma haramta mishi tsayawa takarar wata kujerar a ƙasar kwata-kwata saboda ya ɓoye waɗansu kadarorinsa a ƙasashen ƙetare. Hukuncin da aka yanke akan tsohon ministan harkokin waje Khawaja Asif da aka yanke a yau Alhamis na zuwa ne bayan watanni 9 da suka gabata da kotun kolin kasar ta yanke hukuncin tsige Prime Minister Nawaz Sharif akan wani abu makamancin wannan. Ba tare da wata jayayya ba, wani kwamitin alkalai guda uku daga babbar kotun Islamabad ya gano cewa Asif ya aikata laifin boye cewa yana aikin kwantaragi da wani kamfani a haɗaɗɗiyar daular Larabawa kuma yana karɓar albashi mai tsoka ta wani banki da bai taɓa bayyanawa ba. Bisa dokar zaben Pakistan, dole ne 'yan takara su bayyana duk kadarorinsu na gida da na waje a takardar neman tsayawa takara kafin su cancanta tsayawa takarar zaɓe. 'Yan majalisar Amurka da ke goyon bayan shirin nan da ke kare matasa marasa izinin zaman ƙasar mayar da su ƙasashensu sun yaba da umarnin kotu na ci gaba da amfani da shirin kariyar da ake kira daka a takaice. Bayan abin da alkalai suka yanke, wannan shine abin da Amurkawa suka yanke. Jama'a na son waɗannan matasan da aka shigo da su tun suna yara da ake kiransu dreamers a Turanci su sami damar zama a ƙasar, abin da 'yar majalisar dattijar Amy Klobuchar daga jihar Minnesota ta faɗa wa muryar Amurka kenan. Ta kuma ce kusan kashi 90 cikin 100 na matasan suna aiki ko kuma suna zuwa makaranta.
Hafsat dan mai saurari kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada buƙatarsa ta sake tsayawa takara a karo na biyu yayin da ya kai ziyara aiki jihar Bauchi. Ga rahoton Abdul Wahab Muhammad.
Ina fata jama'a ku ɗauki siyasa ta kai. Za a ci da cikin jamfe neman zaɓe, yakin neman zaɓe. Na ce zan sake tsayawa da yarda Allah, zan kuma tsaya. Ko wanda aka ba amana yanki, insha Allah za mu kama shi.
Jawabin shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari a sa'ilin da ya kawo ziyarar wuni guda jihar Bauchi domin kaddamar da wasu ayyukan hanyoyi da aka yi kwaskwarimansu da kuma kaddamar da kayayyakin aikin gona da suka hada da taraktocin noma da garmunan shanu da kuma taki. Shugaba Buhari dai ya buƙaci ganin 'yan siyasa sun gudanar da campaign cikin kwanciyar hankali, sannan ya jaddada aniyarsa na ganin duk wanda ya saci kuɗin al'umma za a kamo shi sai yayi amansu. Sai dai a gefe guda kuma kakakin jami'ar adawa ta PDP Alhaji Yayanuwa Zainabari ya ce gwamnatin APC din a Bauchi babu abinda ta yi illa yaudarar jama'ar jihar.
Abu abin da aka yi a jihar Bauchi sai dai abubuwan da aka samu muhimmai wanda aka yi su lokacin tatari, lokacin gwamnonin sojoji, lokacin gwamnatin Ahmed Ma'azu da Malam Isa, su ne aka samu ake musu fenti, su din ma wasu kuma an lalata su saboda ha'inci.
Su ma 'yan fensho sun yi kokarin mika kokensu wa shugaba Buhari, amma hakan bai yiwu ba saboda tsananin tsaro. Daga bisani na zanta da su domin jin korafin nasu.
Sunana Yakubu Abdullahi Muhammad. Dukkan irin abubuwan da ake yi na ci gaba, mu yanzu ba mu ganin su a ci gaba tunda mu namu har yanzu ba mu gan shi a fito ba. har ya kama yanzu wa'insu sun mutu sai dai magadan su karba, wa'insu sun mutu ga ajali, wa'insu kuma wallahi akan rashin wannan haƙi nasu yayi sanadiyar rasuwansu. Shine muke kira yanzu ga shugaban ƙasa ya zo jihar mu ta Bauchi, iya sakon da zamu bayar kenan akan ya san cewa muna cikin bakar wahala, muna cikin
damuwa. Mun zo ne mu maraba da zuwan sa kuma mu dan jefa dan damoyin mu yawa game da wannan haƙƙin mu na gratuity. Azan in mutun yayi ritaya bai da wani abin da yake dan jira wani gaba ɗaya bai mallaki ko da wurin da zai zauna ba, yana jira in Allah ya sa ya samu wannan haƙƙin sai dan nemi inda zai dan makale.
Tsofin ma'aikatan pension a jihar Bauchi suna bin bashin kuɗin gratuity na sama da naira biliyan 26. Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad, biyo bayan kashe-kashe da ya faru a wasu sassan jihar Nasarawa, al'ummomin jihar sun fara zaman tattaunawa don samun maslaha. Zainab Babaji gare ki.
Zaman na musamman da wakilan al'ummomin yankin Doma ƙarƙashin mai martaba an Doma na Doma Alhaji Aliyu Onawo da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro sun tattauna ne kan matakan da za su bi wajen samar da zaman lafiya a yankin. Shugaban kungiyar Miyetti Allah na ƙaramar hukumar Doma Alhaji Bello Inusa, wanda shine ya jagoranci al'ummar Fulani a taron, yace sun lura cewa tashin hankalin baicin rasa rayuka da dukiyoyi da aka yi ya ɓatawa makiyaya da manoma suna, kuma suna hangen matsanancin yanayi na rashin cimaka nan gaba in har ba su zauna lafiya ba.
Shawara da mu Fulani muka dauka a yankin Doma musamman da iyakan mu duka shine muna son kowane manomi ya koma bakin gonarsa ya je yayi aiki ba tare da tsoro ko abin da zai shutar da shi. Mu kuma za mu dauki dukkan kauyukokin gaba ɗaya, za mu zo mu zama da jam'uwanmu mu gaya musu cewa zaman lafiya shi ne abin da muke bukata mu gani a Najeriya, ba wai Doma kaɗai ba. To saboda haka in ba a zauna an koma hali na ba, dukkan mu ba za mu ji daɗi ba, don ba abin da za a ci ba. Duniya irin da sun gani ba su gane ba su sanar mana, mu gaya mana jami'an tsaro domin mu haɗa kai mu ɗauki matakin ganin cewa an zauna lafiya, kowa ya yi walwalar sa yadda ransa yake so. Dole ne sarakuna su zaki ba kai da yanki Benue da na yanki na Farawa ɗin, dole sai mun samu mu yi zama da su domin su yaran su bi da nashan su daina kawo ma mutanen mu hari a cikin Nasarawa, domin haka yana sa mutanen mu na Nasarawa ɗin su kake tunkari waɗanda suna cikin Nasarawa ɗin ganin cewa su ɗaya ne, mu kuma muna gani ba haka ba.
A ɓangare guda kuwa, shugaban kungiyar matasan TV a jihar Nasarawa Peter Ayemba ya ce duk da taron na jiya an sake kashe wasu mutane takwas da ke gudun hijira.
Wato mutanen nan da masu rige su gudun hijira, abinda ya faru wannan suna a kanje amma tun da shike sun ban yi wani adame su ne sun je su duba gida don su daga wasu abubuwa da suka gudu sun bari gida. Shigawansu gida shi ne su ya sake an fara harbe su da gida. An kashe mutum takwas, shi abu ya ba mu mamaki. Mun ce to ga shi an yi miti na Doma jiya tsakanin al'umman TV da Fulani, an yi magana don a sake a yi a samu zaman lafiya, da ana magana sai an sake kai ma wannan mutane hari an kashe su. Amma mu dai ba za mu gaji ba, za mu dinga hadu mu yi magana don a gan cewa an samu sauƙin wannan al'amari.
Wani yunkuri kuka yi na tabbatar da cewa kowa ya koma gidanshi duka an samu zaman lafiya?
Yanzu nan ma da nake magana muna da miti ne wanda za mu sake hadu da al'umma Fulani a kowane karimin kuma wanda abubuwa na suka shafa, don mu sake hadu a nan birnin lafiya a jihar Nasarawa don a tattauna.
Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya ce gwamnati za ta ci gaba da kare jama'ar ta da tallafawa waɗanda ke gudun hijira har sai sun koma gidajensu.
To shi yasa muka zo mu duba mu ga ya yanayin jama'a suke nan, ko me za mu yi mu taimaka musu musamman wurin ba su kariya inda suka zauna a wurin mafaka, da kuma a sami kayayyakin abinci wanda za a taimaka musu. Kuma yanzu masa jirgin sama da ke mai saukar ungulu ya zagaya duk wuraren da aka samu wa'annan damuwa, don mu iya hangan wurare wanda za mu iya ce su ne ainihin cibiyan da ake wannan rigingimu, don mu ga yadda za mu riƙa sa jami'an tsaro na musamman wanda za zauna na dindindin, wanda sai kwanciyar hankali ya samu kuma mutane sun koma gidajensu.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka, kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Ngin mai Alike farin cikin gabatar da wannan shirin. Ministan albarkatun ruwa na Najeriya, Injiniya Suleiman Hussein Adamu, zai ci gaba da bada amsa ga tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.
Minista, a cikin wannan adadin mita da ake bukata a ce kowane mutum ya samu 120, to akwai wani kiyasi da gwamnati take da shi adadin abin da mutane suke samu a yanzu haka?
To ai ba zan sani ba, saboda kowace jiha tana nata, ban san abin da Lagos suke yi ba. Ban san abin da jiha 10-37 a kasar nan, kowace tana da 36 da Abuja ta 37, kowa yana da gidan ruwan shi. Saboda wannan irin yan kana neman wannan data din, dole sai su ne za a je a abin nan. Kuma data nan abin tana canjawa rana-rana, wata-wata. In abin da aka bayar yau kamar haka wuta ne, yau za a ce megawatt kaza aka fitar, gobe a ce kaza. So gaskiya wannan abu ne wanda yana da wahala ka ce za ka yi kiyashi ta dubbi a ce na kasa baki daya. Amma watakila in ka tafi gidan ruwa a Kano, ka je Kano state water board, maybe za su ce maka a watan da ya wuce kowace rana ga ruwan ga dalan kaza muka tace ga abin da ya shiga. To amma kar ka manta wata babban matsala da muke da ita shine a kasashenmu yanzu, watakila rabin ruwan ma da ake tacewa ma, saboda mutane sun je sun fasa pipe, sun yi connection da ba kan ka'ida ba. Saboda haka Allah ka tsaye su irin ruwan tataccen ruwan ma da yake gangarewa a karkashin kasa ba san ba. So ya abubuwan nan wahalolin matsalolin suna da yawa. Wasu mu ne, wasu kuma hukuma ce. Amma wasu mu da kanmu, mu da muke amfani da ruwa, mu muke jawata. Amma da yawa kuma ita ma hukuma tana da nata laifi.
To Malam Rabi, sai ɗaya tambayar.
Ɗaya tambayar shi ne, takamaimai menene to ita aikin gwamnatin tarayya wajen samar da ruwa a cikin kasar nan? Saboda zan ji wasu abubuwan kai in ji kana cewa jihohi ne, hakkin jihohi ne. Takamaimai ita gwamnatin tarayya menene hakkinta wajen samar da al'umma wajen ruwa?
Yawwa, na yi bagana ɗazu na ce baka a turance da ka taɓa ji an ce Ministry of Water Supply ba, sai dai Ministry of Water Resources. Ma'aikatarmu ba ta
samar da ruwa ba ne.
Ma'aikatar kula da albarkatun ruwa ne na ƙasa. Saboda haka su kogunan nan da abin nan da muke da su kogin Kwara da su tafkin Chadi, duk abin da ya shafi da kogin Bene da suke shiga, duk yana hannun abin nan, alhakin kula da shi yana hannun ma'aikatarmu. Kula da abin da a cikin abubuwan da muke da inganta noman rani da manya-manyan madatsun ruwa su ne ayyukanmu, da kula da harkar yanayi da ɗaukar irin wannan wato bincike a kan yanayin ruwa, duk wani bincike da ya shafi ruwa, auna ruwan da yake gudana a cikin koguna daban-daban, da harkar tsafta da ta shafi daban-daban ruwa, wato sanitation, harkar su banda aiki, shi ma an ɗan kara mana wa'annan. Muna kula da su. Amma aiki mu shi ne harkar zartarwa, wato policy, da kuma idan mun ga inda ake da rauni, wata jiha tana da hauri, gwamnati tana da rauni, gwamnatin tarayya za ta iya tallafa mata. Amma ba alhakin ba da ruwan sha ba a kan yake ba, a dokar tsarin mulki ya ba da kowace jiha ita za ta yi kuma ba da ruwan sha. A doka ma ina so ka sani cewa yanzu kamar inda muka yi madatsar ruwa ko cikin ko kogi wanda yake a karkashin ne, yake kamata ruwan ma da jiha za ta ja ta tace ta sayar da mutane, kamata ya tafi gwamnatin tarayya ma kudin wannan ruwan. A doka haka yake, amma ta ga duk ba a bi. Saboda su kansu wato hukumomin ba da ruwansa su ma ba maka da yawa mutane ba biyan kudin su. So yanzu suka samo kudin suka karo kudin ruwan balle su biya gwamnatin tarayya. So akwai abubuwa da yawa, amma dai a ce wai tace ruwan sha da har ba ci a bututu a je a ce wa gidajen mutane wannan harkar ta ci jihohi da ƙananan da alhakin mu bane.
Malami na gaba, bismillah ko?
To assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Umar Aliyu.
To
ne jima minista, akwai waɗanda na jisun yi tambayoyi a baya musamman game da kwararowar hamada da take addabar tafkunan samar da ruwanmu. Shi ban sani ba ko a hukumance akwai wasu dokoki da aka gwamnati ta zayyana waɗanda suke duba ayyukan da al'umma suke yi waɗanda suke kawo na kaci wurin samar da ingantaccen ruwan sha. Tambaya ta farko kenan, tambaya ta biyu shi ne a matsayin ka na minista, daga ranar da aka rantsar da kuma girma minista zuwa yau, shin akwai wani aiki da ma'aikatar ta gudanar a ƙarƙashin jagorancin ka wanda kake alfahari da shi, ko da a ce ka bar gwamnati za ka ci gaba da alfahari da wannan aiki? Waɗannan su ne tambayoyina a yau.
To ina jin za ka sake min zan sake baiwa ya tambaya ka ta farko, amma ta biyun dai abinda zan ce ni shi ne alfahari na shi in ga cewa ayyukan da na zo na tarar da ba a gama su ba, wanda an ba su wasu ma ba shekara da shekaru ba a kula da su ba, cewa mun gama iya abin da mun gama da yawa shi ne alfahari na. Na biyu kuma akwai wannan dokar ruwa din nan na yi magana da yadda na yi magana ta a baya, shekara wajen goma ana ta ƙoƙarin a yi wannan dokar ta ruwa da yi ba. To amma ni da na zo na tareta kuma alhamdulillahi ga shi na har majalisa sun kusan gama kammala aikin da za a abin nan, musamman mai kamar karamar majalisa ta majalisar wakilai su har ma sun zartar da ita yanzu wakilan majalisar da tige muke jira su ma su nasu. So alhamdulillah ko wannan na samu alhamdulillah, sannan ko ga wannan sabon tsari da muka fito da shi na POSH muna fatan shi ma zai ci gaba zuwa nan da shekara 15 ga mana duk wani lungu-lungu na ƙasar nan musamman ƙauyuka ko ina da ko ina kowa ya samu isasshen ruwan sha da kuma an daina harkar irin ba a ciki da sauran. To in wannan abin da samu cikin wannan alhamdulillah. To ina magana ka ta farko.
Na'am, tambayar ta farko da na yi cewa ne akwai abokanan jiranmu yanzu a baya da suka muka tambayoyi dangane da kwararowar hamada. Shin akwai wasu dokoki ne da gwamnati ta samar domin duba ayyukan da al'umma suke yi waɗanda irin waɗanda suke kawo na ƙasu, misali kamar yawan sare itace da ake yi wurin kwararowar hamada? Idan akwai, shin ana bin waɗannan dokokin? Idan kuma ba a bin su, mai girma minista, wani irin yunkuri gwamnati za ta yi domin ganin an wayar wa da al'umma kai?
To ni ka ga ni dai ina yaro na san shi cikin da shan ciwo. Ka ga yanzu tsakani da Allah ya shawo an je da shan bishiyoyi a makarantun mutum muna firamare ake koya mana da dinga da bishiya da sauransu. In ka dubi ƙauyukan mu na da Abuja ga wannan da bishiyoyi, to dokoki irin wannan da suka shafi muhalli su ma jihohi da ba su yi su kuma akwai su, amma a ƙasar nan ba kusan ba wani abin da baya da doka, amma ba a bi ne ko kuma ba a faranta dokokin nan, shi yasa kake ganin haka. Amma idan duka hukumomi za su aikin su, ina ganin za a samu magana ba za a rage ta, amma ba zai ce maka kamar mai ga wata doka ba, amma akwai doka ɗaya ne da nake fatan yoyin su yi wanda yanzu kamar gwamnatin na kodake bai shafi harkar kwararowar hamada ba, dokar yin bahaya a titi. Ina fatan cewa gwamnatin yoyi kamar yadda jihar Nasarawa ta yi za su yi doka a kan irin wannan abubuwa, amma akwai dokoki da kare ce da sauransu, illa dai kawai ba a bi.
To Malam Umar ba mutum na gaba ya tambaya ko?
To salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Suleiman Abubakar. Ni dai tambayar da nake so in yi wa mai girman minista a takaice ita ce, to a takaice dai mai girma minista ya ji dukkanin matsalolin da ake fuskanta game da ruwan sha, har ma ya ba da misali da cewa akwai ƙarancin irin waɗannan matsaloli a jihar Kano idan aka kwatanta da sauran wurare. To shin anya kuwa hukumomin da abin ya shafa sun san masu samar da ruwa sun san matsalolin da sauran wurare suke fuskanta na halin matsi? Idan sun sani, a takaice mai girma minista waɗanne matakai suke ɗauka domin ganin cewa an magance su?
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatar a huta lafiya.
To madalla a gaida Jimma, yanzu kuma lokaci ne da zamu karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email.
Sakon na farko ya fito daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya ce murya Amurka ku ga yawa kungiyar litocin gwamnatin tarayya a Najeriya da su ji tsoron Allah su janye yajin aikin da suka shiga domin yajin aiki ba wanda yake tagayyarawa fatse mu talakawa kasancewar hakan baya shafuwar duk wani mai rike da babbar kujera a gwamnati sai kuma sako daga Alhaji Mel Yusufari ya ce salam VOA Hausa rikici tsakanin manoma da makiyaya ya saka mutane da dama cikin wani yanayi wasu kuma sun rasa rayukansu ya kamata manoma da makiyaya su kai zuciya nesa domin a samu zaman lafiya. Sai kuma sako daga Sufyanu Gumel Zangon Daura ya ce assalamu alaikum BOA Hausa. Embassy da tawon Najeriya, Allah ne ya tona muku asiri. Shi yasa kuka fara muhawara tsige shugaba Buhari, to ta Allah ba ta ku ba. Sai kuma sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika cutar malaria na ci gaba da cin karanta baba baka, musamman ma a yankunan karkara inda ake da karancin wayar da kai. Gashi kuma talauci yayi wa al'ummar katutu. Saboda haka gwamnatocin mu kalubalen ku. Sai kuma sako daga Muhammad Musa Dambam karamar hukumar Dambam jihar Bauchi Najeriya ya ce jinjina tare da fatan alheri biyu Hausa gwamnati jamhuriyar Niger ya kamata ki kawo karshen zaman doya da manja dake tsakaninki da kungiyar daliban kasar da ma kungiyoyin fararen hulla bai kamata a ce haka tana faruwa ba da fatan gwamnati za ta kawo karshen amin dangantakar dake tsakani sai kuma wasiƙar kaka mai yadi Alhaji Bukar Gursuwa da Masak mazaunin jihar Difa jamhuriyar Niger ya ce fatan alheri zuwa gare ku VOA muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a sassan Najeriya gabaki daya albarkacin wannan watan mai zuwa na Ramadan sai kuma sako daga Muhammad mai kayamiya Orgi Quarters ya ce to mayakan kungin Boko Haram dake Najeriya da fatan za ku yi koyi da ƴan tawayen Niger wajen sasantawa da gwamnatin Najeriya sai kuma sako mu na ƙarshe ya fito daga Babaye Gambo da magaram Niger dan kishin ƙasa ya ce fatan alheri zuwa ga ma'aikatan VOA Hausa da Allah ku bane dama in yi kira zuwa ga gwamnatin ƙasar mu Niger dan Allah ya kawo ƙarshen matsalar da fanni ilimi ya shiga a ƙasar mu inda zaka ji yau malamai na yajin aiki gobe kuma dalibai hakika wannan matsalar ba karamar illa yake kawo a ƙasa ba
to madalla a gaishe ka da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takeice
Wata babbar kotu a kasar Pakistan ta tsige ministan harkokin wajen kasar ta kuma haramta mishi tsayawa takarar wata kujera a kasar kwata-kwata saboda ya boye waɗansu kadarorinsa a kasashen ketare. Hukuncin da aka yanke akan tsohon ministan harkokin waje Khawaja Asif da aka yanke yau Alhamis na zuwa ne bayan watanni 9 da suka gabata da kotun kolin kasar ta yanke hukuncin tsige Prime Minister Nawaz Sharif akan wani abu makamancin hakan. Tsohon shugaban ma'aikatar kare muhallin Amurka Scott Pruitt zai fuskanci tambayoyi daga majalisa a yau Alhamis bisa zargin almubazzaranci da saba ka'idar aiki a lokacin da yake bakin aiki. Pruitt zai bayyana a gaban kwamitoci biyu na majalisar wakilai domin yin bayani kan kasafin kuɗin ma'aikatar sai dai 'yan majalisar dokoki za su tambaye shi akan yadda ya kashe kuɗin kan tafiye-tafiyen da ya yi a jirgin sama a kujerun kawa da jami'an tsaron shi da kuma ɗakin da ya kama haya a Washington. An fara shirye-shiryen ƙarshe na taron koli mai dimbin tarihi tsakanin shugabannin Koriya ta Arewa da ta Kudu. Da safe shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un zai tsallaka iyakar da sojoji suka yi wacce ta raba ƙasashen Koriyan biyu a ƙauyen Panmunjom, wuri mai tarihi inda aka yi yarjejeniyar tsagaita wuta kan yakin da ƙasashen biyu suke yi a shekarar 1953.
To madalla masu sauraron mu anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Hafsat Bello dan mai sor
da ta ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Rob McLean ni Sarfil Hashin kuma ke cewa a huta lafiya
a dakashi shirin yau da gobe
shirin matasa